الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا يوم شاهدوا سواتن ذو القعدة dubu da 147 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma daidai da 2 ga watan Mei 2026. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba. A karatun mu na karshe mun tsaya a aya ta 22 cikin suratul Tauba. Yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta 23 عند فضي الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana shi: ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, la tattakhidhu aba'akum, kada ku ɗauki ko kuma kada ku riki iyayenku, wa ikhwanakum, da kuma ƴan uwanku awliya, kada ku ɗauke su masoya. In istahabbu al-kufra 'ala al-iman, idan suka fifita kafirci akan imani. Wa man yatawallahu minkum wa ulaika humu zalim, duk wanda ya jibince su a cikin ku, duk wanda ya dauke su masoyi a cikin ku ko masoya, to waɗannan su ne azzalimai. Kamar da muka shafa da baya, ayan tana kara tabbatar mana da cewa ƴanwantaka na musulunci yana sama da ƴanwantaka na jini. Don haka Allah ya ce kada mu riki iyayenmu da ƴan'uwanmu masoya, idan har su din sun fifita kafirci akan musulunci. Ba wai ba za mu yi mu'amala da su ba, ba wai ba za mu kaunace su ba, amma dai ba za mu masu kauna irin kauna ta addini ba. Ina fata mun gane. Na'am. Saboda addinin mu yana sama da komai. Wannan shine abin da sahabbai suka nuna a zamanin su. Sai sa idan ka koma tarihi yakin Badar, za ka samu sahabbai sun kasance sun yaƙi ƴan uwansu a cikin Quraishawa a wannan yaƙi. Ina ba ta mu gane. Misali, akwai sahabi Abu Ubaida Amir bin Jarrah, yana musulmi, baban shi na kafin, kuma a haka aka gaba da wannan yaki, har yana ma kokarin kaucewa babansa na kokarin nemansa sai ya kashe shi. Daga ƙarshe sai da ya gaba da baban shi har ya kashe baban shi. Na dai haka Allah kuma sai ya saukar da cikin suratul Mujadala: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwan aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kuma ko ne Allah ya ce ba za ka samu mutane waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kashe suna kaunan wadanda suka saba wa Allah da manzansa ba ko da wayancan sun kasance iyayen su ko ayyan su ko yan wasu ko dangin su Allah ce ulaika kataba Allahu fi qulubihim al-iman Allah ya riga rubuta iman cikin zukatan su haka kuma ya faru da sahabu da dama ina wata magana sayyidina Abu Bakar yana musulmi ɗansa Abdurrahman yana kafira wannan lokacin yana cikin Qurayshawa duk da shi ba kashe shi ba daga baya musulunta shi Abdurrahman daga baya musulunta amma wannan yaƙi yana kafir baban shi na Abu Bakar yana cikin musulunta haka Ali bin Abi Talib yana musulmi ɗan uwansa Atiq yana kafir har shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bakwansa Al-Abbas yana cikin kafirai manzo Allah yana tare da musulmai haka aka yi wannan yaƙi da aka gama yaƙi an kama bakwansa prisoner Al-Abbas a yakin Badar aka kama shi aka daure shi aka dami ya fanci kanshi aka yanki masa abin da zai biya sahabbai suka ji wani yiri a zukatan su ga babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ya ci masa biya kudi suka tuni manzo Allah a yafi masa kuni ko a rage masa wani manzo Allah kada a rage masa ko kwandara abinda aka yanki masa dole ya gaba da kuma babban zari ina ba ta gani haka al-muhim ya kamata mu san cewa yawantaka na musulunci yana sama da yawantaka na jini daga Allah ya ce duk wanda ya kaunace su kauna irin ta addini to ya zama su daga cikin ya zama kuma azzalimi Allah ya ce kul in kana aba'ukum Allah ya ce ka ce musu Allah ya ce da manzon sa ka ce musu ka ce masa sahabbai da musulmai gaba daya in kana aba'ukum idan har iyayenku wa abna'ukum da kuma ayyanku wa ikhwanukum da kuma yan uwanku wa azwajukum da kuma matayenku wa ashiratukum da kuma danginku wa amwalun iktaraftumuha da kuma dukiyoyi wanda kuka tara wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwanci wanda kuke tsoron gurguncewansu wa masakinu tarbaunaha da kuma gidaje wanda kuke kuka yarda da su wanda gidaje da kuke wanda kuke ba ku sha'awa idan wadannan abubuwa ahabba ilaykum min Allah dan wadannan ba sun fi soyuwa zuwa gare ku sama da Allah wa rasuli da manzansa wa jihadi fi sabilihi da kuma jihadi saboda shi fa Allah ya fata rabbus to ku jira hatta ya'ti Allah bi amri har Allah ya zo da lamarin sa والله لا يهدي القوم الفاسقين كما الله بايا شرد متاني فاسقين الله سبحانه وتعالى وانا وتعالى ينا كارا كرفا فمنا بيان لما كيدا زنا يجي من ذا لفدا منا إذن هار إيا يمو دا إيا يمو دا إن ومو دا ماتا يمو دا تنج يمو إذن مو في سوى دا نن سما دا الله دا ما زنسا سمجرى الله يزود لما نن مسلمين دي كمات في تا سون في إيوا ودا نن sama da addini ba da ya kamata ka fi so ka fifita son babanka ko ɗayanka ko matanka ko danginka ko yawanka sama da yadda kake son Allah da mazansa ba ina ba zan gani hadisai da dama sun tabbatar mana da wannan a wani hadisi manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in dayan ku ba zai imani cikakke imani ba har sai na zamanto ya tsari ya zama cewa wato na fi kasance soyuwa zuwa gare shi sama da babansa da ɗansa da kuma mutane gaba ɗaya bal manzo Allah ya sanya wannan zamanto wato alama ta imani a wani hadisi yace salatu man kunna fihi wajada halawatul iman sai akwai abu guda uku wannan duk wanda ya samu wannan abuwa to ya samu wato dadin imani ya samu zakin imani menene wannan abuwa guda uku yace an yi abu na farko yace an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma tuwahu ya zama to Allah da manzansa sun fi soyuwa zuwa gare shi sama da wannan cin su sannan kuma wa an yuhibba al-mar'u wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan idan ka so mutum ka so shi saboda Allah kawai sannan abu na karshe yace wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakraha an yukfa fil nar sannan kuma mutum ya kyamaki ya koma kafirci kamar da zai kyamaki a jefa su cikin wuta saboda ka abu na farko shine ya zama to ka fi son Allah da manzansa akan kowa nawa nawa ne ana samun mutum kaga ya fifita son ayyansa sama da yadda yake son addini to haka wani ko kaga ya fifita so matansa sama da yanda yake sun addini sanadiyan ayyansa ko matansa sai ya ki taimako addini ko waka bane saboda yana koron ya ba addini to wayannan kuma za su rasa sai sa manzo suna wani hadisi yana cewa yake ayyan suna sa mutum ya zama marwaci ko waka bane yes ita yaran ka ba za su mayar da kai marwaci saboda mai zaka ji ba za ka so ka bada sadaka ba saboda yaran ka ita yaran ka na iya zama da kai wato matsoraci ba za ka so ka fita jihar ba saboda ba ka so ka je ka mutu ka bar su suna wa zama gani sai sa Allah ya ce da matayenku da ayanku ki suna ne gare ku ki suna ne gare ku na ga dole mutum ya yaki zuciyarsa ka san cewa ya kamata ka fifita son Allah da manzonsa akan waɗannan Allah ya ci gaba da cewa wa amwalul iktarafumuha dukiya wanda kuka tara wa tijaratun takhshana kazadaha da kuma kasuwanci wanda kuke tsoron gurgurcewan su mana son abun duniya son dukiya wa masaki da kuma gidaje wanda kuke sarban a wanda kuke yarda da su son duniya wannan abu ne wanda ya zamanto jarabawa garin mu gaba gida yanzu ko ba ka bane ba wanda ba wanda yake son talauci gaba da mu yanzu da mun kasa hakuri da talauci na ga kuma da gudun talauci mutum zai fada a sabon Allah subhanahu wataala saboda yana son talauci ko ba ka bane shi yasa kuma manzo Allah subhanahu wataala kuma wani hadisi ya ce yushiku al'umam an tadaa alaikum kama tadaa al'aklatu ila saf'atiha yace lokaci ya kusa wanda al'ummomi sauran al'ummomi kafirai yace manzale ki lokaci ya kusa wanda za su yi taron dangi akan ku musulmai kamar da mutane masu cin abinci suke kiran juna zo su ci abinci haka kafirai za su kira juna domin su zo su yaki musulmai ina fata mun gane a wannan hadisi sahabbai suka tambayi manzon Allah me yasa shin saboda karancin mu ne alikillatina manzon Allah ya ai ba saboda karancin mu ne yace kuna nan da yawan ku amma kuma yawan ku ba su da hankali ina fata mun gane a wannan hadisi manzon Allah hadisi ne dogo hadisi ne yace wa yace yace wallahi yunzi anna Allah an min sudurikum min suduri aduwikum almahaba minkum yace Allah zai zare daga zukatan makiyanku Allah zai kire tsoronku daga cikin zukatansu mana makiyanku ba za su ji tsoronku kuma ba almahaba shine kurjini mana ba za su dinga jin shakkanku ba a zukatansu za su raina ku gaba daya sannan kuma yace wala yatzifanna Allahu fi qulubikum alwahan sannan kuma Allah zai jefa rauni a cikin zukatanku musulmai duk wannan saboda ne sahabbai suka tambaye manzo Allah da kace Allah zai jefa alwahan rauni a cikin zukatan mu meta menene wannan alwahan manzo Allah ce hubbud dunya wa karahiyatul maut wanda shine rauni son dunya da kuma kin mutuwa wanda shine rauni to wannan shine halin da muke cikin ba wanda zai yarda ya sa jihadi ko ba wanda yake so sannan kuma son dunya son duniya tsoron talauci ya sa mutane suna afkawa a cikin sabon Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai gaskiya ba zai fada ba saboda abun duniya da za a ba shi ko ba ka ba saboda ko za ka zan gaskiya ba za ka fada ba za ka zan sabon Allah kirkir ba za ka yi masa isari ba wata kila kai kanka ka fada shi duk saboda mai tsoron talauci son duniya da cin mutuwa sa Allah ya mana rahama Allah ya jimakin abu fitina ne bala'i ne wanda kowa na kira kowa ba shi ne sai da wanda Allah ya samike shi barakwa kowa kowa na shi wannan lamarin sai da kowa wanda Allah ya samike shi Allah ya samike mu gaba ɗaya Allah ya ce idan mun fi fita wannan abubuwa to mun jira har Allah ya zo da lamarin sa kuma Allah baya shirar da mutane ba su kai na sallallahu alaihi wasallam.
لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم
نعم daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi ishara zuwa ga yakin Hunain yakin Hunain shine yakin da aka yi bayan fatuhu Makka a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am a shekara ta 8 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun taso daga Madina ya zo da sahabbai imanin mutum 10,000 suka zo suka farma mutanen Makka suka rinjaye su Allah ya ba su nasara a kansu aka yi rujin Makka ta koma ta dawo karkashin daular Islamiyya ta zama garin musulunci yana watan gani to da aka ci su yaki ta zama to garin musulunci to tsakanin Makka wato kewayen Makka a wasu garuruwa musamman a wasu kabilu ko kabilan Hawazin da kuma Sati waɗanda su suna ɓangaren Ta'if ba nisa daga Makka su kuma da suka ji cewa musulmai sun samu rinjaye a kan Qurayshawa su kuma sai suka tattara kansu a kan cewa za su yaƙi manzo Allah su ba za su ga musulunci ba su za su yaƙi manzo Allah da haka suka tattara kansu ƙarƙashin jagoransu wani ana kiran shi Auf ibn Malik ya tattara su da suka tashi fita suka fita zuwa Hunain wannan Hunain wani kwari ne haka tsakanin Makka da Ta'if ya fice ce kowa ya fita da shi da matan shi da matayen shi da yaran shi da har da dabbobinka ko ka fita da komai duk abu da ka mallaka ka fita da shi ina fata mun gane haka ne ya yi mai haka dan kada wani ya gudu kowa gaba da shi kana namiji ai in da ka fita filin yaki da kai da matayenka da yaranka zaka gudu gaban su ne ko ma gaba dai ai zaka tsaya mana za a yi yaki ne har zuwa mutuwa kawai shi kenan da shi mana shi dan ka yace kowa ya fita kowa ka fita da ko har da dabbobi su suka fita shi yasa da aka samu rinjaye a kan su an samu ganimar dabbobi da yawa so da sun fito da dabbobi rafu masu aniya za komai aka fito suka fita da shi so da manzala sallallahu alaihi wasallam labarin su sai manzala shi ma ya nufi shi shi kuma manzo Allah ya fito da dama ya taho daga Madina da mutum 10,000 sai ga waɗanda suka musulunta a cikin Qurayshawa a Makka su imanin mutum 2,000 kamar da malaman tarihi suka faɗa su da waɗanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi musu kamar da kuka sani washe gari bayan fatuwar Makka manzala ya tara mutanen Makka gaba daya ya tara sai ta mai su mai kuke zamanin zai da ko ba ka bane yana tambaya to ya rama abin da suka yi masa na kashe sahabbansa na koransa daga garin shi da komai suka ce to ai kai dan wani ne alheri ne son alheri dan haka kai ya fi mana sai ta izhabu fa antum tulaka ko tabi na ya fmo dan haka sai suka musulunta to wajen kimanin mutum biyu sun musulunta to raka suma suka hada da manzo Allah sai zama sahabbai sun fito da kimanin mutum 10,012 na wadau tun da manzo Allah yake fita yake bai taba fita da jama'a masu yawa irin wannan ba shi yasa wannan adadin ya kusan rudar da sahabbai sun manta cewa tun da suke ta yaki Allah ne yake ba su nasara yanzu suna gani yanzu ai muna da jama'a dan haka ba mu tsoron kome muna da jama'a ba mu taba samun jama'a mayaka irin wannan ba dan haka suka fita suka kama hanya zuwa Hunain to Hunain kamar da muka fara kore ne su hawaje su mutare ne wanda su wato sun kore wajen harbi harbin kibiya dan haka suka koye a wurare ba ba su sani ba manzo Allah na zuwa da sahabansa suna shiga wuri suka farma su da harbi da sara da suka kafin ka sani sahabai suka tara waje suka fara juya suka juya ba suka fara gudu Allah suka fara gudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gudu ba ya tsaya yana ta kiran su dawo ya ce wa babbansa al-Abbas shi ne yake rike da linzamin al-fajar manzo Allah ya ce masa ka kira mutane su dawo ya ce ni ne dan Abdul Muttalib ni ne annabin gaskiya ni ne annabi ba ƙarya ba ne annan nabi la kadi haka ba zan gudu ba mutane suna gudu manzo Allah kara yi gaba yake yana shiga cikin ina ba zan gudu al-Abbas ya tsaya Abubakar Umar duk sun tsaya Ali da Abu Talib sun tsaya har da Abu Sufyan wanda sabon musulmi ne amma Allah ya tsare shi da gudu ba ya tsaya har da Abu Sufyan ya tsaya da gudu ba amma saura da yawa mutane sun gudu sun ji tsoro ne irin wanda ne aka farma da zatawa sai suka fara jiya baya dan haka da al-Abbas ya fara kiran su sai suka fara dawowa manzo Allah ya dambika sa sai ya wata ma kafiran da ya wata kowane daga cikin sai da kasa ya shiga idonsa wannan shi ma da cikin mutum manzo Allah Allah ya sauka da mala'iku wanda suka kara karfafa zukatan sahabbai suka jefa tsoro a cikin zukatan kafirai sai su kafirai suka juya baya suka fara gudu fa har dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara a wannan yaki to shine Allah kuma yake ishara zuwa ga wannan yaki annan Allah ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira da ta hakika Allah ya tinake ku a wurare da dama ma'ana a yaki daban-daban su Badar ne su Uhud ne su Ahzab ne wannan wuraren da kuna gani ba ku da yawa a lokacin Allah ya tinake Allah ya ba ku nasara yanzu yawan ku ne da ku kuke tunani ba sai Allah ya tinake ku ba amma kuma komai yawan ku ba za ku samu nasara ba sai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala dan haka nasara a wurin Allah yake ba adadi bane ba kayan yaki bane yana da kyau a samu adadi mai yawa yana da kyau a samu kayan yaki amma bai kamata mu dogara kan wannan ba ya kamata ne mu dogara kan Allah subhanahu wataala ya ba mu nasara dan haka Allah yake laqad nasarakumullahu fi mawatin kathira hakika Allah ya taimake ku a wurare da dama sai yake wa yawma hunain haka kuma ranar hunain yake iz ajabakum kasratukum lokacin da yawan ku ya burge ku ya ruje ku allati falam tughni ankum shay'a sai wannan yawan bai amfana da ku komai ba sai gashi na kuna gudu falam tughni ankum shay'a allati wadakat alaykumul ardu bima rahabat sai kasa tai maku kunci duk da yalwanta kuka samu kanku a cikin kunci da tsoro duk da yalwan kasa allati thumma wallaytum mudbirin sannan kuka juya baya kuna masu gudu kuka jiya kuna masu bada baya to amma daga ba kamar da muka wada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kara karfafa su alladhi thumma anzalallahu sakinatahu ala rasuli sannan Allah ya saukar da natsuwansa akan manzansa wa ala almu'minin kuma akan mu'minai wa anzala junudan lam tara kuma ya saukar da wato sojoji runduna wanda ku ba ku gansu ba amma malaiku kiran wa azaba alladhina kafaru kuma Allah ya azabta da wanda suka kafirta wadhalika jazaa'ul kafirin wannan kuma shine sakamakon kafir saboda haka Allah subhanahu wataala ne ya ba su nasara daga baya Allah ya ce thumma yatubu Allahu ha min ba'di zalika ala man yasha sannan bayan haka kuma Allah zai tuba zai karbi tuban wanda ya ga dama mutanen da aka samu rija akan mutanen Hawazin da Saki kamar da muka fada an kashe wasu daga cikin su kuma an kama da yawa daga cikin su rijinoni a wannan yaki kuma an samu ganima dabbobi da kaya da yawa na'am to amma daga baya da yawan su sun mutu a wani hadisi manzara salam hadisi ya tabbata bayan an kama su prisoners da yawa musamman matan su da yake sun fito da matan su sun fito da yaran su aka kama su sai kuma aka raba su tunda sun zama bayi na aka raba su ga mayakan to bayan an gama ana gama rabo kenan sai ga wasu daga cikin hawazin din wanda su ba su shiga yakin ba suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi jama'a ga suka zo suka ce su suna kyautata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kyautata muku suna kyautata da su cewa zai kyautata musu manzo Allah yake me kuke so suka ce su sun karbi musulunci sun zama musulmai sannan kuma suna neman alfarma a wurinsa manzo Allah yake wani alfarma kuke nema suka ce gashi nan ka kama ƴan uwanmu da matanmu da yaranmu kama da su bayi ka kama ka kwace dukiyoyinmu yanzu mun dan dawo ba mu da komai kuma manzo Allah yake kun zo ne an riga raba ganima an riga raba ba kowa wayan abubuwa da matan da yaran da dabbobi duka riga raba amma ni nawa ka so na ya bi na sake su duka ina fata mun gane wannan nawa ka so da aka bani duka na ya bi sai manzo Allah ya tambaye su ita yanzu ku zabi daya daga cikin ko dai matayenku da yaranku ko kuma dukiyarku suka ce saya za mu fifita dukiya akan matanmu da yaranmu mun hakura da dukiyoyin amma mata iyalanmu da ka kwace fa ya za mu yi manzo Allah ya ce shike na ba zan yi sanarwa cikin jama'a manzo Allah ya ce ni na yafe abinda aka bani kaso na waɗannan bayi na sake sun zama na yantar da su sahabai suka ce tunda kayan tara da naka mu ma mu yanka da naka yana ba zamu gane ba haka nan aka sake su duka mata yayin da yaran da aka kawo duka aka sake su na haka nan aka sake su sai wasu kadan daga cikin sahabbai irin so sahabi ibn Qais da wani ne sun suka ce ba su yarda ba su suna son su wanda lake sai hakuri su bari za a mayar musu da dukiya za a kara musu dukiya a madadin su sake wayannan wannan matan to kuma suka bari to haka Allah subhanahu wa ta'ala sai suka musulunta duka sai ta lace su ma ya tubu Allah min ba'di zalika ala man yasha Allah ya karbi tubar su da tuba da kake so wallahu ghafur ala kulli hal Allah mai yawan gafara ne mai jin kai wannan yana kara tabbatar mana da cewa kamar da muka wada nasara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake ba yawan ba adadin mu bane ba kayan yaki bane ba kirin bane wayna wa suna da kyau sababi ne riko ne da sababi amma dai azuka ta mu ya kamata mu dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala ina ku tabbata sannan kuma kisan yana kar tabbatar da karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana da kira da karanta ina ba tan gani na sallallahu
ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadha وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الهدية عن يد وهم صادقون.
نعم. أجلنا الله سبحانه وتعالى يسمعنا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. Allah yake ya kodan da suka yi imani lalle mushrikai najasa ne dan haka fala yaqrabul masjidal harama ba'da amin hada dan haka kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekaran tasu yake wa in khiftum ailatan idan kuna jin tsoron talauci ku musulmai idan kuna tsoron talauci ne fa sawfa yughnikum Allah min fadli to lalle da sanu Allah zai wato wadatar da ku daga falalansa insha Allah Allah ya ga dawa inna Allah alim hakim lalle Allah masani ne mai hikima Allah yake mushrikai najasa ne wani iri najasa malon suka ce najasa ta kafirci da shirka da ke cikin su ina fatan gare kuma har da najasa ma na zahiri tunda kafirai ba sa wankan janaba ko ba ka wani ba sa wankan janaba ba sa sarki idan suka yi bawali za a gan kazo mutum zai tsaya ya yi bawali ya tashi tafiya haka Allah ya shi yasa jikin su wari yake wani likita ya taba cewa wani ya taba labari ya ce wani likita yana ba shi labari ya ce idan suka zo yi wa mutum tiyata irin warin da ke fitowa daga jikin kafiri daban yake da na musulmi ina wata gane saboda jikin su najasa ne amma dai najasa da aka da ake nufi nan shine najasan kafiri da shirka da suke tare da shi dan haka Allah ya kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar ta su shekarar da ake nufi nan shine shekara ta 9 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ishara zuwa ga wannan bayani a baya muka ji a shekara ta 9 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai je haji ba a wannan shekara aka farlanta haji amma manzo Allah bai je haji ba ya turo Sayyidina Abubakar ko ba kuma ne domin yayi sanarwa ga mutanen cewa daga wannan shekara kada wani kafiri ko wani mushriki ya sake zuwa yin tawafi zirara a Ka'aba to da su aka suke tawafi zirara saboda haka Allah ya kada su kusanci masallaci mai alfarma anan malamu suka ce abin da ake nufi da Masjidul Haram ba wai koriyar masallacin bane kawai ana nufin hududul haram iyakokin harami so da iyakokin harami ya fi fadi sama da ainihin masallacin kawai ina fata mun gane iyakokin harami ya hada da su mina masu zuwa ake haji idan kana mina kana cikin harami ne shin ina fata mun gane dan haka yana da wata iyakokin harami ake bin gaba da ba wai kawai koriyar masallacin ba dan haka shi yasa kafiri haramun kafiri shiga garin Makka ina fata mun gane sai kuma shiga garin Makka ba na'am sai dai da wani lalura ana bukatar zo mu gyara wannan abu kuma ba haka mun ba haka ba har zuwa yau ba a barin kafiri ya shiga garin Makka ina wa so da Allah kada su kusanci masallaci mai alfarma na'am haramu ne su shiga wannan shine hukuncin masallaci mai alfarma to amma sauran masallatai ba kafiri zai iya shiga ina wannan masallaci na ku kilita zai iya zuwa ya shiga wannan masallaci ya halarta shiga ko bai halarta ba anan malokin sabani ina wata gare malokin sabani akan wannan daga cikin malamai akwai da suke gani har da sauran masallatai bai kamata a basu shiga ba amma da yawa daga cikin malamai suna gani ba laifi bane dan su shiga sauran masallatai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina yana karban bakin kafirai a cikin masallacin sa ina wata gare wanda muka karanta suratul Ali Imran mun ce wannan suran Allah ya sauka da ita ne sanadiyar tattaunawa tsakanin manzo Allah da bani Najran mutane Najran wanda suka wanda kristoci ne a wannan zamanin sun zo wani manzo Allah sun tattauna da shi game da lambar annabi Isa ina ba ta mun gari sanadiyar wannan ne Allah ya sauka da Ali Imran saboda haka manzo Allah yana karban baki wanda ba musulmi ba a cikin musulmi a Madina haka nan kuma akwai ne sahabi Umama bin Qusad lokacin da aka kama shi kafin ya musulunta daure shi aka yi a cikin masallaci kuma yana kafin ina fata mun gane da dai ire-ire waɗannan nusus waɗanda suke nuna a zaman manzo Allah waɗanda musulmi sun shiga cikin masallaci dan haka malamai suka ce a sauran masallatai waɗanda ba musulmi za su iya shiga amma duk da haka ba wai a ba su shiga suna wasa a ciki ba ko su shiga su zo su yi wani abu na kaskantar da musulunci ko da kaskantar da masallaci ko na ba haka ba a'a idan lalura ta kama an gayyace su dan a tattauna da su misali ko kuma ya zo yin tambaya game da musulunci ko makamancin haka to babu laifi za su iya shiga na fatan ba nan haka wannan shine saboda haka ba su ga masallaci mai alfarma ba amma za su iya shiga sauran masallaci da Allah yake mushrikai najasa ne kamar da muka faɗa najasa da ake nuna nan shine najasan kafirci da shirka duk da wasu malamai sun hada adad najasan na zahiri saboda ba sa wanka jama da sauransu to da wannan ne wasu malamai suka ce idan kafiri ya musulunta ya kamata ya wanka wannan shine fahimtar malikiya da hanabila suna ganin in dai kafiri ya musulunta to wajibi ne a kansa bayan kalmatu shahada ya je ya yi wanka ko kuma ya yi wankan kafin ya karbi kalmatu shahada ko wanda dai almuhim dai dole sai an sa shi a kuwa mashi wankan janaba ya yi wanka saboda kamar da muka faɗa su ba sa wankan janaba idan suka sadu da iyalansu haka nan kuma da yawa suna jina ba su dauki jina komai ba saboda haka ya kamata su yi wanka sai dai idan ya zama to yaro ne wanda bai ballaga ko ba kamar yaro wanda ke kasa da shekara 7 ko na ba haka ya musulunta to wannan ba sai mustahabi ne ya wanka ba wajibi ne amma dai in dai mutum ya riga ya ballaga to wannan miji ko na mace suka ce wajibi ne ya yi wanka sukuma shafi'iyya da hanafiya suka ce ba wajibi bane, ba wajibi bane saboda me a zamanin manzon Allah an samu da yawa ɗaruruwan mutane da suka musulunta ba tare da manzon Allah ya ce musu su je su yi wanka ba. Kuma da muka faɗa washe garin bayan fatuwar Makka mutane da yawa manzon Allah ya ce musu iza abu fa'antu talaka suka musulunta, kuma ba rawar da manzon Allah ya ce musu kowanne daga cikin ku je ku wanka babu wannan ba. Amma dai an samu daidaiko su da jakun sahabi manzo Allah ya ji musu sai wanka kamar na su ma bazin usal da muka fara yanzu nan, sanda aka kama shi aka daure shi a masallaci bayan abin da ya faru sakan da manzo Allah daga karshe dai da manzo Allah ya sake kiyaye tafi sai da ya je wanka kafin ya dawo ya karbi musulunci. Haka kuma akwai san wani ana kiran shi Asim bin Kai shi ma manzo Allah ya ce masa ya wanka sai da ya musulunta. Haka malam suna cewa yana da kyau ina ba zama ko da ba mu ce wajibi ba, almuhim dai yana da kyau dukkan da kafiri ya musulunta yana da kyau a koya masa wankan janaba yayi wanka. Ina ba zama gani wannan yana da kyau. Na'am, to Allah ya karfafa ku kusanci masallacin Alfarma bayan wannan shekaran ta su. To yanzu da aka hana mu shiga garin Makka sahabbai sun ji tsoro cewa hakan zai iya jawo talauci, tunda idan kafirai suna shigowa Makka ai suna shigowa da kayan kasuwanci ko ba ka bane, suna shigowa su saye a wurin su kuma sare suna sarda kayan su, dan haka yanzu kuma an ce an hana su shiga wannan ba zai kawo ya ruguza musu tattalin arziki ba. Shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce muku wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi insha, idan kuna tsoron talauci ne to Allah zai wadatar da ku daga falalansa idan ya ga dama, saboda ka arziki a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake. Ina fata mun gane kuma da ake cewa zafin nema baya babin baya kawo zafin samu ko baya kawo samu ko wato bane, amma da mutum ba zai zo na ba zai 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 nema ba ko wato dole ka nema, amma dai ba dai kuma ka sa ranka cewa neman ka shi zai sa ka samu ba, Allah shi ke bada arziki. Dan haka Allah ke dan suna tsoron talauci ne Allah zai wadatar da su insha Allah. Yace inna Allaha alimun hakim, Allah mutumin ne mai hikima. Daga nan kuma Allah yake qatilul ladina la yu'minu billahi wala bil yawmil akhir, Allah ce ku yaki wadanda ba sa yin imani da Allah da ranan karshe. Wala yuharrimuna ma harama Allah wa rasuluhu, haka kuma ba sa haramta abinda Allah da manzansa suka haramta. Wala yadinuna dinal haqq, haka kuma ba sa yin addinin gaskiya a tsakanin musulunci. Min alladhina utul kitaba, daga cikin wadanda aka baiwa littafi wato kristoci da yahudawa. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sadiqun, har sai sun ba da jizya ta hannunsu, da hannunsu ba da jizya suna kaskantaci. Na'am, dan haka Allah ya ce mu yake su. Na'am, har sai sun ba da jizya. Na'am, abin da yake nufi jizya shine haraji, haraji wanda za su bada a madadin wato a bar su akan addini. Ina ba ta magana wannan yana magana a halin da musulunci akwai ta kafa daula nata kuma tana da karfi da za ta yi jihadin talab. Ina ba ta magana kun san cewa jihadi ya rabu gida biyu, akwai jihadin talab mana wanda mu musulmai ne idan mun yi karfi mu ne muke fara kai yaki zuwa ga wurin masiya, sannan kuma akwai jihadin difa wanda wato jihadi na kariya, su sun kawo mana hari sai mu kare kanmu. To muna yin jihadin talab idan muna da karfi, idan mun samu da karfi mun da zamu fahimta sai zai yi jihadin talab. Sai da manzo Allah da sahabo da suka zo na a cikin Qurayshawa shekara 10 suna Makka ba su jihadi ba, sauran ne ba su da karfi ko ba su wani. Na'am, dan haka wannan halin da muke cikin na rauni za ka tashi ka je za ka je kai jihadi ba idan kake da karfi. Na'am, to amma idan akwai karfin akwai daula namu muna da karfi muna da komai ku dole mu yi yaki domin mu fifita kalmar Allah subhanahu wa ta'ala, kalmar tiyara akan sauran kalmomi na tsoron addini. To idan aka kai yaki wurin waɗanda ba musulmai ba musamman waɗanda aka ba su littafi, ina fata mun gane idan an zo ana ba su zabi guda uku ne. Ina fata mun gane kafin a yi yaki sai an tura, sai mun tura musu wasiƙa ko mun tura musu wakili ya je ya musu magana sai ya ba su zabi guda uku. Zabi na farko shi ne su musulunta, idan sun musulunta shi kenan za mu ba su ruwanmu da su tsakanin su da Allah. Zabi na biyu shi ne su ba da jizya, ma'ana su dawo karkashin daular Islamiyya. Ina fatan gane, amma kuma za a bar su su ci gaba da addininsu, ba za su tilasta su musulunta ba, su ci gaba da addininsu da rayuwarsu. Amma lokaci bayan lokaci, misali kowane shekara akwai haraji za su ba musulmai, wannan harajin za su biya gwamnatin musulunci ne, saboda me gwamnatin musulunci za ta ba su kariya, zata gina musu fifi zata gina musu makarantu zata gina musu asibitoci mana sun dawo karkashin daular islamiya dan haka za a yi musu komai na more rayuwa kuma za a ba su kariya akan duk wani abu tsoro gare shi dan haka dole su bada wani haraji a madadin wannan ina fata muka da wannan shine amfanin jinjiya da aka ce suriya amma an ba haka ba ba za ka kwace dukiyansu ba ba za ka kwace kasansu ba ba za ka kwace kuma za a ba su cigaba da addininsu ina fata muka da amma tunda sun dawo karkashin kulawan daular islamiya to za su biya haraji ina fata muka ne wannan shine zabi na zabi na uku shine ayyaki da suka ki karbi musulunci suka ki ba da jizya su babu wani zabi kuma sai dai a gwabza ayyaki sai idan aka ce su ba da jizya nawa za su ba da shari'a ba ta yanke komai ba an bar shi a hannun shugaban musulmai shi zai duba bisa ga maslaha ya duba ya yanke abin da ya kamata su biya ina fata muka ne na'am sa'annan kuma ba kowa bane zai biya wanda za su biya su ne mazajensu wadanda suka balaga wadanda inda yaki za a yi su ne za su yi yaki ina fata muka ne su ne za a yanke masu wannan abin da za su biya na jizya amma ba haka ba mata ba sa biyan jizya kananan yara ba sa biyan jizya so babin mutane wanda ba su da karfi ba sa biyan jizya duk wanda yana nuna maka adalci musulmi ina fata muka ne wanda shi ne adalci musulmi don haka za a yanke masu gwargwadon kowa gwargwadon abin da zai yi ya biya ina fata muka ne kuma ba a ce a takura musu ba idan mutum ba yi da hali shike nan an ce an sauke masa wannan nauyi don haka ba za a tilasta wa mutum mawadaci ya biya a madadin talaka ba shi talakan da ba yi da shi kawai sai da akyalin wannan duk yana nuna tausayi da adalci na musulunci ina fata muka ne shi yasa kwanakin baya wani ya zo ya mana wani karatu kungiyar wannan wayannan yan KGRA za a kira su ko na rabinu namu na kogi dinna ba kwanakin ba sun turo wakilai su zo su yi mana bayani akan wannan sabon dokan haraji da gwamnati ta sa mana mai bayani ya yi ta bayani ya yi ta bayani kawai da rigima ya ce ko a musulunci ma kuma kuna da shi an ce ya haka ne saboda haka ba komai ba ne gwamnati ta yi adalci ta karkasa shi ga shi na ga yadda za ka biya ya ce ga shi na kuna biya ko a musulunci akwai jizya ko a musulunci akwai zakka sai na ce sai ya ce a bayaninsa ya ce gwamnati wannan sabon dokan haraji da aka sa dinna in dai kana da kudinka ya kai 1800 sama ina fata mun gane in dai abin da yake cikin account ɗinka ya kai 1800 sama to za ka biya 15% a matsayin haraji mun gane wannan ana cire abin da za ka biya 15% ana ka buga mana ina waya waye sisi zai kama ko ya wato mala ya buga mana ya ce sisi sau zai kama mana kana da 800 kenan sama har zuwa miliyan ina ga miliyan 15 na goko miliyan nawa shi kuma nasu wanda daga miliyan 15 sama kuma nasu ina ga 23% suka je gona baka abun karuwa yake ina wato mun gane amma dai mafi karanci shine $800 za ka biya 15% da ya gama bayani sa sai na ce masa yanzu kana so ka kwatanta wannan doka da namu na musulunci ne ita yi mana kuma ba kuna da shi ba $120 ne ba $60 ne in kana da $800 za ka biya $120 a matsayin haraji annuwali sai na ce masa ka san cewa mu a zakka misali da muka dauki zakka akwai nisabi ina fata muka ne akwai nisabi kuma nisabin zakka ne kuma a Najeriya muna amfani da muna kirga nisabi ne da dinari da gold so this nisabin zakka shine 17 million ko ba ka nazar ba ka wala fi ba 17 million okay na jona maturo ba ko na lasu na tura maka 17 million mana in kana da kasa da 17 million babu zakka kudin ka kuma mu jona in kana kasa da 17 million babu zakka kai kuma gwamnatin kinu yanzu na kace in da kana da 800,000 sai ka biya zakka sai ka biya haraji kun ga babu ko ne ta sai yanzu a cikin wannan 17 million ka san nawa za a bada eta nake 2.5% ka buga na zai kama ka buga 17 million divided by 40 ka buga gwamnati shi ne 17 million divided by 40 za ka biya 425 mana kana da miliyan 17 an ce ka bada 425 yanzu mun ce 800,000 inda kana musulmi babu zakka ko rika amma mukaddara inda zaka biya 2.5% ka buga 800,000 divided by 40 divided by 40 no ya baba 20,000 now ita daga gani na ku kun sai a bar nawa 120 muka girga yanzu nan mu a musulunci ba ma zakka amma ko da zamu karba 20,000 zamu karba yanzu zaka hada dokanka da na musulunci eh shuru na to ya ga ba dai shuru ba ba mun sanaba ba mun kuma dole ne kawai shuru kina ga ba inda zaka ka hada wannan dokan haraji da aka kafa mana a Najeriya yanzu da adalci musulunci wannan kwata kwata babu to sai a cikin sa to idan tara kudi mai suke da shi sun yi wasu ke ne amfani kudi da aka tara sun tuni da aka cire tallafin mai wani cigaba muka samu a gaza kara wahala muka gani da haka koda musulunci ya ce a biya zakka musulunci ya ce a biya zakka to akwai tausayi a cikin hukuncin musulunci akwai adalci a ciki babu tsada ina fata mun gani babu tsada da haka musulunci ya farlanta karban jizya ne a hannunsu a madadin wato a madadin kariya da za a ba su da gina masu rayuwa da sauransu sai ka aka ce a biya kuma kamar da muka faɗa hukuncin jizya yana kan maza ne kawai ba mata ba sa biya yara ba sa biya tsofaffi ba sa biya sannan kuma ana karban jizya ne kawai daga hannun wato kristoci da yahudawa sannan kuma da yawa daga cikin malamai sun hada da majusawa saboda hadisi manzo Allah ya da malamu sai magana kan wannan hadisi da yake sunnu bihi sunnatu ahlul kitab dan haka su ma majusawa wanda da cikin malamai saboda wannan suna cewa za su rubiya jizya amma banda su sauran masu bautan gumaka da sauran maguzawa kuma ne waɗannan ba a karɓar jizya a hannunsu waɗannan zabi duka ake ba su kwarai su karɓi musulunci ko kuma a yaƙi ina ba ta magana wannan shine abin da ya shafi hukuncin jizya
ba ka jari yaƙo
zai mutu ana insha Allah ta'ala abin muka fara daidai alibabu lanar inda mai kusa kura da ya fi mara asmana kalamu bi hamdik sallallahu ila ila anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.